sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 12 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafi arziki a duniya sun yi alƙawarin tsayin daka da yukirin har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yaki. Jiya talata asusun bada lamani na duniya IMF ya rage girman hasashensa na tattalin arzikin duniya na shekarar 2023. Haka kuma za a ji cewa ɗan ruwan ɗalibai ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya talata a Jibo, babban birni a arewacin ƙasar Burkina Faso, domin neman ƴancinsu na neman ilimi.
Kanin labaran duniyar kenan, har ila yau a cikin shirin za ku ji ƙarin bayani kan yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karrama wasu 'yan Najeriya da lambobin girmamawa.
A cikin wanda aka karrama wanda ya ja hankali sosai akwai limamin nan da ya kare rayuwar ministoci sama da 200 a masallacinsa a lokacin da aka samu hausin a ƙasar Plateau.
To a jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin Najeriya kuma wasu 'yan bindiga sun halaka mutum hudu a ƙaramar hukumar Focus, ciki har da wani basarake, kuma tuni shugabanni suka yi kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu domin gwamnati na ɗaukan mataki.
Muna roƙon jama'a a ɗauki hakuri saboda gwamnati ta ɗauki takamaiman mejo wanda za a kawo ƙarshen wannan. Kuma muna da murna cewa security agents sun yarda su ba mu goyon baya domin a kawo ƙarshen wannan abun.
Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyi na zai gabatar. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafi arziki a duniya sun gana jiya talata a wani taro ta hoton bidiyo da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky. Sun yi alƙawarin muddin za su tsaya tsayin daka da Ukraine har zuwa lokacin da za a ɗauka, bayan da Rasha ta ci gaba da kai hare-hare da makamai masu linzami kan garuruwan Ukraine. Shugabannin G7 sun faɗa a cikin wata sanarwa bayan ganawar ta zahiri cewa sun tabbatar wa Zelensky ba su yanke ƙauna ba, kuma suna dagewa wajen ba da goyon bayan da Ukraine ke bukata don tabbatar da ikonta da yankunanta. Sun ce harin da Moscow take kaiwa kan fararen hula da basu je ba su gani ba laifi ne na yaƙi. Shugabannin G7 sun ce za su tabbatar da cewa shugaba Putin da waɗanda ke da alhakin harin su fuskanci hukunci. Kungiyar G7 ta kunshi Amurka da Jamus da Burtaniya da Faransa da Italiya da Canada da kuma ƙasar Japan. A cikin barazanar da Putin ke ci gaba da yi na yin amfani da makaman nukiliya, G7 ta sake nana ta cewa za a fuskanci mummunan sakamako idan Moscow ta yi amfani da makaman ƙare dangi, amma ba ta nuna alamar aikawa da sojoji kai tsaye zuwa Ukraine ba. Jiya talata asusun bada lamani na duniya IMF ya rage girman hasashensa na tattalin arzikin duniya na shekarar 2023, yana mai nuni da yakin da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yawancin kuɗin ruwa da ke ƙaruwa kan kuɗaɗen lamani na kasuwanci da na masu ɗaukan bashi. Hukumar bayar da lamani ta ƙasa da ƙasa ga ƙasashe 190 ta ce tana sa ran samun ci gaban tattalin arziki da kashi 2.7 cikin 100 a shekara mai zuwa. Yanzu ya ragu da kashi 2.9 da ta yi hasashen a watan Yuli. IMF ta bar hasashenta na 2022 bai canza ba. Adadi mai matsakaicin tattalin arziki da kashi 3.2 cikin 100, wanda zai ɗan ƙaru kaɗan fiye da rabin wanda aka samu da kashi 6 cikin 100 na bara. Baya ga annobar COVID-19 cikin shekarar 2020, IMF ta ce bunƙasa mafi rauni tun daga shekarar 2001 mafi muni har zuwa na yanzu, kuma ga mutane da yawa shekarar 2023 za su ji kamar koma bayan tattalin arziki ce. Fiye da kashi 1/3 na tattalin arzikin duniya za a ga koma baya har sau 2 a jere. Ɗaruruwan ɗalibai ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya talata a Jibo, babban birni a arewacin ƙasar Burkina Faso, domin neman ƴancinsu na neman ilimi, ciki har da samar musu da malamai. Matasan masu zanga-zangar sun yi tattaki akan titunan birnin dauke da alamomin da ke cewa mu ma ƴan Burkina Faso ne, muna da ƴancin samun ilimi. Ilimi haƙi ne na kowa. Daga nan ne suka taru a gaban ofishin babban hukumar Lardin Som, inda hakimin Jibo Maru Bodo ya tarbe su. A cewar mai magana da yawunsu Ali Dukko, ɗaliban sun buƙaci a samu musu da malaman makaranta a maido da hanyoyin sadarwa da kuma tabbatar da tsaro a birnin da dai sauran buƙatu.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma bari mu duba wannan rahoto. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci bikin karrama wasu 'yan Najeriya sama da 400 da wasu 'yan ƙasashen waje da lambobin girmamawa. Daga cikin waɗanda aka karrama a ƙasaitancen bikin wanda aka yi a Abuja a jiya Talata, hada Imam Abdullahi Abubakar, limamin da ya ɓoye wasu Kiristoci sama da 200 yayin wani rikici da ya faru a jiha Plateau a shekarun baya. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk ya yi mana.
'Yan Najeriya da suka yi fice kuma suka taka rawar gani ta ba maraɗa kunya akan fannoni daban-daban, lambobin yabo da 'yan Najeriya suka kai 447, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya ce abin alfahari ne cewa an samu 'yan Najeriya da suka yi waɗansu abubuwa na fice na taimakawa ƙasa da kuma al'umma, wanda ya zama abin alfahari da har Najeriya ta kafa kwamiti na musamman da ya bi diddigin mutane kusan 5,000 da aka gabatar da sunayensu domin a tantance, a tace, a raye, a fito da waɗannan 246.
Imam Abdullahi Abubakar, a religious leader who hit over 200.
A cikin jerin waɗanda suka samu wannan yabo har da Imam Abdullahi Abubakar, wani shugaban addinin Islama wanda ya ɓoye Kiristoci 262 a masallacinsa a Yalwagin da Akwati da ke jihar Filato domin ɓoye su daga hare-hare da aka so a kai musu na halaka su a lokacin da ana tashi-tashin hankula. Ya ce wannan misali ne mai kyau na juriya da kuma ƙauna da nuna tausayi ta addini. Ya ce abin alfahari ne da farin ciki shi ne an ba shi lambar yabo ta MFR. Akan waɗannan fannonin ne ma gwamnan jihar Yobe Maima Labuni, wanda na ɗaya da cikin 'yan Najeriya da aka baiwa lambobin yabo, ya yi mun ƙarin haske dangane da wannan zaɓi da kuma shugaba Buhari ya bayar akan waɗanda suka yi wani abun fice kuma talakawa ne, inda yake cewa
misali yanzu idan ka duba a cikin wanda aka karrama wanda ya ja hankali sosai, akwai limamin nan da ya kare rayuwar Kiristoci sama da 200 a masallacinsa a lokacin da aka samu hauzini a ƙasar Plateau, wani gari gindin Akwati. Misali yanzu wannan kaga ya nuna wa duniya irin yadda ɗan adam ya kamata ya tausaya ɗan adam a duk halin da ya samu kansa a ciki, saboda wasu masu koyi da kyawawan halaye irin nashi. So dukkan wani wanda aka karrama, kuma misali kuma akwai wani wanda ya tsinci kuɗi a airport da dalar Amurka 10,000 ne ya mayar, wanda shi ma an karrama shi. Kaga dukkan wanda aka karrama din na akwai wasu dalilai da ya sa aka karrama su.
A waje ɗaya Alhaji Dahiru Mangal, babban ɗan kasuwa ne daga jihar Katsina, shi ma yana ɗaya da cikin jerin 'yan kasuwan da suka yi nasara aka ba su wannan lambar yabo, kuma ga irin ƙarin haske da ya yi mun dangane da wannan nasarar da ya samu.
Ba abin ce zai ƙara ma Allah godiya akan tunani da diba ya kamata da shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya ya yi, ya ga cancanta da abubuwan da ya gani wanda ake yi na alheri na taimakon al'umma da kuma taimakon ƙasa da gina ƙasa da samun mutane ayyukan yi, wanda ya ga ya cancanta ya bani wannan lamba ta yabo a matsayina na cikakken ɗan ƙasa. Na kuma ji daɗi, na yi murna, kuma na gode ma Allah madaukakin sarki.
Akwai wani kira da za ka yi ga sauran al'umma masu iko, masu zarafi, cewa su yi domin taimaka al'umma ta yadda za su iya samun wannan lamba su ma nan gaba?
Insha Allah, wanda ya ga an ba wani ɗan wani, shi ma yana da kishi, yana da hali, kuma yi a yana ƙoƙarin ya ga ya yi, domin shi ma wata rana sunan shi ya fito a cikin wannan lambobi na yabo da ake badawa.
Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To da fatan za a mana afuwan kutsan da wannan rahoton mana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Talata Iran ta tsananta kai hare-hare kan zanga-zanga da ta biyo bayan mutuwar wata matashiya a shekaru 22. Da aka yi ikirarin cewa ƴan sandan kula da da'a ne suka tsare ta saboda rashin sanya hijabi yadda ya kamata domin rufe gashinta. Kafofin sada zumunta sun nuna hukumomi sun aike da tankunan yaki zuwa yankin Kurdawa domin kwantar da tarzoma a yayin zanga-zangar. ƴan sandan kwantar da tarzoma sun yi lugudan wuta a wata unguwa sannan dai babban birnin lardin Kurdistan na Iran mai tazarar kilomita 400 daga yammacin Tehran babban birnin kasar ta Iran. Wata kungiyar Kurdawa ta kare haƙƙin dan adam mai suna Hango Organization for Human Rights ta saka wani faifan bidiyo da ke nuna tituna masu duhu da alamun harbe-harbe da kuma tashin gobara. An ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu wurare a ƙasar Iran kamar yadda kuma aka rika nuna faifan bidiyo a ran Litinin a Tehran babban birnin kasar inda aka nuna wasu mata da ƴan mata na tafiya akan tituna ba tare da lulluɓi ba. Sojojin Isra'ila sun ce an kashe soja guda a wani harbi da aka yi da mota a arewacin gabar yammacin kogin Jordan. Rundunar ta faɗi a ran Talata da karanta na neman maharan. Wannan dai shine na baya-bayan nan a wani kazamar rikici tsakanin Isra'ila da Falastinawa a yankin. Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare da daddare a gabar yammacin kogin Jordan. Tun bayan hare-haren da aka kai wa Isra'ila a cikin bazara wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 19. Yawancin wannan aikin an mayar da hankali ne a arewacin yammacin kogin Jordan. Sama da Falastinawa 100 ne suka mutu sakamakon gobarar Isra'ila, yayin da akalla sojojin Isra'ila 3 suka mutu. Daga ƙarshe wasu maharba guda 2 da kwalakwalansu ya nutse ƙarshen mako a mashigin tekun Mezuku sun makale akan wani jirgin ruwa da ya ke yin gaba ko baya, yayin da na ukun ya yi iyo don neman taimako. Fongli ya shirya gidan talabijin na ABC News cewa ya samu su gina ta wayar salula kuma ya aika da tawsirar Google na wurin da yake kusa da shi kafin batirin sa ya mutu. Mutanen uku sun kasance a cikin ruwa tun misalin karfe 10 na safe a ranar Asabar. Lon Nguyen ya faɗa wa cibiyar sadarwa cewa manyan kifaye sun bayyana a safiyar Lahadi. Wani ma'aikacin jirgin ruwa a gabar teku ya shirya kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ko da aka ciro mutanen 2 daga cikin ruwan, kifaye da ake kira da suna shark suna ta zagaya suna tsorata su.
A gaida Sarfi na Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun halaka akalla mutum 4 ciki har da wani basarake a jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin Najeriya. Lamarin ya faru ne a ƙauyen Kuliyas a ƙaramar hukumar Okos, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
Gwamnatin jihar Plateau ta umarci hukumomin tsaro a jihar da su yi duk mai yiwuwa wajen gano waɗanda ke barazana ga rayuwar al'ummar jihar, musamman a ƙauyukan ƙaramar hukumar Okos. Gwamnan jihar Simon Lalong ya ba da umarnin ne bayan wani mummunan hari da 'yan bindiga suka kai kan ƙauyen Kuliyas a ƙaramar hukumar Bokos suka hallaka mutane 4 ciki har da basaraken ƙauyen. A wata sanarwa gwamnan ya ce kisan mutanen ya zo ne a lokacin da suke samun rahotannin kisan ɗauki ɗaiɗai a ƙauyukan Follo, Karara, Bokos da Mongor da kuma yin garkuwa da wasu ɗaliban makarantar All Nations wanda daga bisani jami'an tsaro suka yi nasarar ceto su. Isaac Mafuyas Johnson, kansila mai wakiltar Butura, ya mun bayanin aukuwar lamarin.
A ta Kuliyas maza 4 suka mutu ne a unguwanni guda 2 sai a can Shoram ko Wang ana kira da yare Wang yaro ɗaya ya mutu sai shi pastor da yana jutu.
An ce kuma akwai gidajen da aka kona.
Eh, gidaje da su irin dankali da su zannuwa da komashin da komi gidaje kusan 11 da aka kone su a wancan kauye.
To amma yanzu wani yanayi yake ciki?
yanzu mutane suka bar angon suna zaman a daji domin ba yadda za su zauna idan ba su san abin da zai faru ba.
Gwamna Lalon ya bada tabbacin bankado maharan da kuma tabbatar an yi musu hukunci. Shugaban karamar hukumar Bokkos Joseph Guluwa wanda ya bayyana bakin cikinsa kan lamarin ya kuma buƙaci al'umar yankin kar su dauki doka a hannunsu.
To muna roƙon jama'a a doki hakuri saboda gwamnati da doki takamaimen mejo wanda za ta kawo ƙarshen wannan. Kuma muna da murna cewa security agents sun yarda su ba mu goyon baya domin a kawo ƙarshen wannan abun a wannan sandanmu na mukamman gwamnati.
Kwamishinan ilimi mai zurfi a jihar Plateau Farfesa Bernard Matur wanda ya fito daga yankin ya ce gwamnati za ta ɗauki mataki.
Unfortunately, wayansu kawai wanda ba su son peace ga baki daya ana kokarin dinkawa suna barkewa. Wannan gaskiya yana ɓata ma mutane rai, yana ɓata ma gwamnati rai.
Daga ƙauyen Fas da ke yankin Jol a ƙaramar hukumar Yamma, rahotanni na nuna da cewa mahara sun hallaka mutum guda, wasu mutane biyu da suka samu raunuka suna can asibiti ana musu jinya. Bayane na nuni da cewa ƙauyen Mangor da ke ƙaramar hukumar Bokkos gidaje fiye da 20 ne maharan suka kona ƙurmus. A halin da ake ciki da rundunonin tsaro na 'yan sanda, soji, civil defense da Operation Rainbow suka ce sun dukufa wajen bincike da gano ɓata garin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 ne na dare da minti 16:06 na safe kenan da minti 16 a Nigeria, Niger, Kamaru da Chad, a Ghana kuma 5 da minti 16. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31, 19:49 da kuma kilohertz 1,230 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Yayin da kakar siyasa ta kankama a Najeriya, magabata na fafutukar zaman lafiya da haɗin kan ƙasa, yayin da manazarta kuma ke ganin a wannan zaɓen ba san maceto ba sai ne a takari. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda aka sani ne tuni da aka buɗe gangamin yaƙin neman zaɓen jam'iyyun siyasa a Najeriya a shirye-shiryen tunkarar babban zaben kasar na shekara ta 2023 mai zuwa. To sai dai gabanin wannan babban kwamitin nan na tabbatar da zaman lafiya na haɗin gwiwar dattawa da hukumar zabe da jami'an tsaro ya gudanar da wani taro tare da dukkan jam'iyyun siyasa da 'yan takarar su waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tabbatar da gudanar da yakin neman zabe cikin mutunci da lumana. La'akari da yanayin rarrabuwar kai da masana suke cewa kasar tana fuskanta a halin yanzu. Tsohon shugaban kasa Abdulsalami Abubakar shine shugaban kwamitin.
Ya kamata 'yan siyasa da kuma Najeriya su sani zaɓe ba yaƙi bane. Shi yasa muka shirya wannan a zuwa sa hannu cewa za a yi campaign ba zage-zage ba ɓatanci, kuma mutane su la'akari da cewa masu sai da ƙuri'ansu suna sai da 'yancinsu ne. Ya kamata wayannan abubuwa mu daina. Kun ga irin abubuwan da suke faruwa America ne, Ingila ne, sabili da haka dole haka za mu ta ƙoƙari da su masu zaɓe da 'yan siyasa har mu samu biyan bukata.
Shi kuwa shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Farfesa Mahmud Yakubu cewa ya yi taron domin taɓi ne kawai.
An sa hannu akan yarjejeniya na yin kamfe tsakanin jam'iyyu da magoya bayansu da kuma 'yan takara yadda za a yi wannan hidima lafiya ƙare lafiya. Abinda ita wannan kwamiti take yi shine a sanya hannu akan yarjejeniya na zaman lafiya dab da zaɓe. Amma wannan karon sai suka sauya salo, sai aka ce ya kamata a sa hannu irin a samu irin wani yarjejeniya na zaman lafiya lokacin kamfe na neman kafin zaɓe, sannan kuma dab da zaɓe za a sake yin wani makamancin wannan. Abinda aka gano kawai shine zaman lafiya, kuma kasan akwai dangantaka tsakanin kamfe na neman kuri'a da kuma zabe. To Laraba mai kyau, a Juma'a mai kyau, tun daga shi ake gane ta, tun daga Laraba. To shi yasa aka fara wannan tun daga Laraba, kafin Juma'a mai kyau ta zo. Nagode kwarai.
A bangaren jam'iyyun siyasa kuma, shugaban kwamitin hadakar jam'iyyun Najeriya, injiniya Yabagi Yusuf Sani, ya ce dukansu sun yi na'am da wannan matakin.
Eh to abu ne ka san idan aka yi maganan zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa, to ba wurin da ake bukatar shi illa wurin zabe. Saboda idan aka samu da abubuwa, ana kitta zato cewa sakamakon da za a samu zai nuna abinda jama'a suka so a bisa ga idan suka kada kuriyansu. Yana da muhimmanci kwarai da gaskiya. In ka lura za ka ga wanda suka shirya wannan zaman mutane ne wanda yake za a ce su ne uba na kasan ma gaba daya a duk kowane fanni ka duba. To sabili da haka abu ne wanda yake ana so a kara ma wato siyasa muhimmanci, don a san cewa babu ne na wasa ba, abu ne wanda yake ya shafi kowa. To abu ne wanda yake kowa ya kamata ya mai da hankali da abin zai faru. Ba wani abu ne illa abin da ya kamata a yi shimfida tabarman wannan fafuka na neman na siyasa, abu ne wanda yake wanda suka yi tunanin shi ya zo daidai da abin da ake bukata. Saboda abubuwan da suke faruwa a yanzu haka, shanin kabilanci, shanin addini, shanin wani yanki ka fito, duk waɗannan abubuwa sun kunna kai abu ne wanda yake fiye da cancanta. Kuma a duk lokacin da aka ce wadda abubuwa ne ake dubawa, ba yanda za a yi ba za a samu hargitsi ba, ba za a samu tashi hankali ba. Shi ne yasa waɗannan da suka fito suka ce a yi wannan zama, saboda a nuna muhimmanci na a yi wannan abu a cikin kwanciyar hankali, a yi shi lani lafiya, ya fi cewa ni daga wannan ne musulmi ne, ni kasta ne, ni bayarabe ne, ni ibo ne, ni nufi ne, ni hausa ne, ni kowane yare dai za ka yi wannan zaman da wannan samun mu yi zaben na cikin kwanciyar hankali. Shi ne babban abin da idan Allah ubangiji ya sa an samu haka, to sauran kasashen duniya duka za su kalle mu da idan girma, wanda yake kuma Allah da gaya mamu girma, inda Najeriya ne. Ko ina ka je Najeriya ba bashi a baya ba.
To zaɓen na wannan karo a hasashen manazarta lamurran siyasa, za a yi fafatawa mai zafin gaske, musamman saboda yunƙurowar wasu 'yan takarar wasu jam'iyyun siyasa kare kan manyan jam'iyyun da suka saba fafatawa a can baya. Akan haka, mai sharhi kan lamurran siyasa Nura Abubakar Waziri yake ganin cewa a wannan karon ba san mace to ba a zaɓen mai zuwa, domin kuwa kowa ma na iya samun nasara, wataƙila ma wasu su ba da mamaki.
Wanda baka tunanin ba zai ci zabe ba shi zai ci zabe, wanda kake tunanin zai ci zabe ba zai ci zabe ba. Wannan katanga in har ta riga ta faɗi, to kowa zai iya ƙetarewa, kowa sai dai kafa shi ta kanshi. Amma maganan wani ya ce maka ga wanda zai zama ko ga wanda ba zai zama ba, ba wanda zai shiga wannan lamarin sai dai Ubangiji.
Me yasa ka zayyana Buhari da cewa katanga ce?
Shine kusan last option a wajen talakawan Najeriya, shine kusan kaman yanda zan sa shi a Hausa in ce shine kaman katanga, wanda suna ganin idan suka kama wani tsani ne wanda za su kama su haye su kai ta jinnatsira. So a wancan lokaci duk wani dan takara da yake ganin yana da farin jini ba zai kai shugaba Buhari ba. Shugaba Buhari shi ya tsare ma kowa hanya. To yanzu Allah ya sa ya zo yayi shekara 7 da ƴan watanni, yanzu nan yana da ƴan wata 6 da ƴan kwanaki da suka rage masa soka daga kan karagin mulki. To kaga wannan katanga ta kusa faduwa idan ta riga ta fadi a cikin ƴan takarar da muke da shi. To anan ne fa za a kasa ta a fifi, mai rabo zai dauka ko kuma kowa zai fito gudu farin jinin shi.
Amma Nura, ai an ce in haka ne tunda yana da wannan farin jinin, me yasa baka ce zai daga hannun wani a cikin mutanansa shikenan sai ya gaje shi ba?
An yanzu an wuce siyasan daga hannun wannan su, saboda 'yan Najeriya ba su sha da suka ba, mutane sai suka ɗanɗana kuɗa su kamar yanda yake faɗa jiki magayi. So don saboda haka yanzu ka ga ya fito ya daga ɗan takara. A yanzu in ka duba duk ɗan takarar ayyana nan ka kujeran kuma yana nan a jam'iyyar APC, amma yanzu in ka lura tun daga kan takarar shugaban kasa zuwa gwamna, zuwa ɗan majalisar jiha, zuwa ɗan majalisar tarayya dattijai da sauransu na jihohi, ba wani ɗan takara yanzu da yake haɗa hutunsa da na Buhari. saboda menene Buhari bai kai kasar gaci ba alƙawarin da ka dauka ma dan Najeriya bai cika ba
kuma haka ne nuru mu dawo kan sauran a gurguje dan takarar jam'iyyar PDP a cikin Abubakar mutanen sa musamman ma shi tsohon shugaban committee amintattu Walid Ibrahim ya ce shi zai lashe zaben nan da yaddar Allah Buba Galadima bangaren Rabiu Musa Konkoso ya ce kuma ka ga insha Allah bai lashe ba to zaben zai kai zagaye na biyu zai iya lashewa ga mutanen fita Obi Suma da suka zo suka yi wata gagarumar zan iya cewa yakin neman zabe ko gangami Abuja sun dauka suma za su iya cinya
duk mutumin da kake so zakai harsashi akan sa akan shine zai ci zabe so amma kamar yadda na gaya maka zaben yana zuwa ne kuli-kuli ne bai da gaba shi kuma wannan harsashe da Buba Galadima suke da su fita Obi wannan harsashe ne wanda yake akwai son zuciya a cikin sa saboda menene tunda aka yi kafa demokradiya a Najeriya wa'annan mutanen da suka fito takaran gabaki ɗayan su ba wanda ba a dama da shi ba menene bai a baya ba wanda yanzu ne sai ya samu dama zai yi ai idan ka lura ba wai sai lallai an ce kai ne kan jirgin ko shugaban kasa ko gwamna kake da daman da zaka bada gudunmawa ba a bangaren ka minista me aka baka me ba shugaban kasa shawara wace gudunmawa ka bayar wanda yake ta amfani talakawan Najeriya mutum ko dan iskan gari ne da ya kamata a ce an samu wanda ya taba tarimar fada ba ma wai sai lallai a'a kai dan siyasa bane ko kuma a ce kai baka da wuka da nama kowanne a karkashin ma'aikatan da yake jagoranta akwai gudunmawa da zai ba mu ƴan Najeriya wanda za su gane ai lokacin da yake kan wannan kujerawa ya taimaka wani da wani sun zama wani abu a ƙasa ko kuma ya taimaki ƴaƴanmu ko yayi makarantu ko kuma ya tsawatar an so a mana kaza a musguna mana ya tsawatar ya hana kuma ana tafiya da shi a gwamnati so dan saboda haka wannan harsashe ne suke yi wanda yake ba zai kai ko ina ba Allah kadai ya san wanda zai iya zama shugaban kasa kamar yadda na gaya maka wanda kake tunanin ba shi bane zai iya zama shi ne wanda kake tunanin shi ne ko ba zai zama shi bane
anan zamu da sa'aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Kuma da Allah idan Allah ya kai mu a shirin mu na hatsi za ku ji cewa ƴan sanda a jihar Adamawa sun kama wasu mutane 39 ciki har da wasu da ake zargi da garkuwa da mutane.
Na ga zamu 1600
ko 5 ne ko 6 ga.
Ne
da wani shi da. So da kuɗa.
A ban kashe su bai ranan da lakar ne su bai ranan ne aka kama ni aka
ce. Da kana kai ka ji.
A gaskiya ban ji dadi ba.
To sai a kasance tare da mu a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu da karfe 8 yanzu kuma ga labaran duniya a takeice.
Shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafi arziki a duniya sun gana jiya Talata a wani taro ta hoton bidiyo da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Sun yi alƙawarin muddin za su tsaya tsayin daka da Ukraine har zuwa lokacin da za a dauka bayan da Russia ta ci gaba da kai hare-hare da makamai masu linzami kan garuruwan Ukraine. Shugabannin G7 sun faɗa a cikin wata sanarwa bayan ganawar ta zahiri cewa sun tabbatarwa Zelensky ba su yanke kauna ba. Kuma suna dagewa wajen ba da goyon bayan da Ukraine ke bukata don tabbatar da ikonta da yankunanta. Jiya Talata asusun ba da lamani na duniya IMF ya rage girman hasashen sa na tattalin arzikin duniya na shekarar 2023. Yana mai nuni da yakin da Russia ke ci gaba da yi a Ukraine da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yawancin kuɗin ruwa da ke karuwa kan kuɗaɗen lamani na kasuwanci da na masu ɗaukan bashi. Hukumar bayar da lamuni ta ƙasa da ƙasa ga ƙasashe 190 ta ce tana sa ran samun ci gaban tattalin arziki da kashi 2.7 cikin 100 a shekara mai zuwa. Yanzu ya ragu daga kashi 2.9 da ta yi hasashen a watan Yuli.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Bakwai kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta za a iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com a duk lokacin da ake so. Muna nan kazalika kodayaushe a shafinmu na Facebook, Twitter da ma Instagram inda za ku samu labari da ɗumuɗuminsu. yanzu kan a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya ci ni gabatarwa, sai kuma Jumbi Hamza da ya hada mana shirin, sai injiniyan mu Carlos.